This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
Hukumar Samadda Abinci ta Duniya ta gargadin cewa yakin Sudan na fuskantar barazana haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. A ƙarshen makon nan ne ake sarin zuwan wakilan Amurka da Isra'ila a birnin Al-Kahira domin sake matsakaici na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Daga nan za a ji cewa jami'an Ukraine suna ƙara ƙulla alaƙa da ƙasar India, suna neman more tattalin arziki tare da fatan kawar da babbar ƙasar daga alaƙar kud-da-kud da abokiyar gaba ƙasar Rasha.
Kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya za ku je da 'yan ƙungiyar Shi'a wato almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki. Suka gudanar da zanga-zangar marawa Falastina baya kan yakin da ake yi a Gaza a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Zanga-zangar dai mai taken Kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a Abuja da Kaduna.
Irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi. Da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan 1 mu aika ma 'yan Falastinu su ci abinci su gyara gidajensu.
Za kuma a ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke dab da kammala ibadar azumin Ramadan, aiwatar da shirin gwamnatoci na ciyar da mabukata a cikin wannan watan na cin karo da kalubalen zargin almundahana, inda ake tuhumar wasu daga cikin jami'an gwamnati da hannu. Irin wannan zargin ne da ya sanya gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya dakatar da guda daga cikin kwamishinoninsa tare da bada umarnin gudanar da bincike domin gano yadda aka yi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Kamar kowace Asabar, yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Muna kuma tafi da tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan, amma fa duk sai bayan Sarfila Hashim ya karanto labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yayin da tashar ga in cewa yakin Sudan na fuskantar barazana haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya, kuma Samadda Abinci ta Duniya ta faɗi jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin Darfur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar Samadda Abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ayaribi ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chadi zuwa yankin Darfur a ƙarshen makon da ya gabata, ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan 4 a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar Darfur. Ta ce an amincewa aikin da aka dade ana jinkiri bayan tattaunawa masu tsawo da aka yi na sake buɗe hanyoyin ayarin motoci bayan da sojojin Sudan suka soke izinin gudanar da hanyoyin jin kai daga Chad a watan Fabrairu. Lenny Kingsley, jami'in sadarwa na World Food Program na Sudan, ya ce ayyukan kan iyaka daga Chad zuwa Darfur na da matukar muhimmanci wajen kaiwa ga al'ummomin da yara da ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. A ƙarshen makon nan ne ake sarin zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Al-Kahira domin sake matsakaici na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin kasashen Masar da Qatar wasiƙa inda ya buƙace su da matsa lamba kan Hamas da ta amince da kuma mutunta yarjejeniyar, in ji wani babban jami'in gwamnatin kasar a daren Juma'a. Amurka da Qatar da Masar sun shafa tsawon watanni suna tattaunawa a bayan fage domin sasantawa da za ta kai ga musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da fursunonin Falastinu, amma ba su kai ga cimma buri ba tun bayan tsagaita wuta da aka kwashe mako guda ana yi a watan Nuwamba. Fadar White House ta tabbatar da cewa za a gudanar da shawarwari a ƙarshen wannan makon a birnin Al-Kahira, sai dai ba ta yi tsokaci kan rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka na cewa daraktan hukumar leƙen asirin CIA Bill Burns zai halarta ba, tare da shugaban leƙen asirin Isra'ila David Burney da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da kuma jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel. A ɗaya bangaren kuma zai Juma'a sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a Gaza saboda yunwa da rashin ruwa kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa. Lokacin da aka rufe kofofin shigar da agaji ana buɗe kofofin yunwa, Antonio Guterres ya shaida manema labarai. Ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadin nan, hanzartawa girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikicen mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya. Ya sake nana ta yin Allah wani da harin ta'addanci da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, da kuma kiran da yayi na a saki dukkan mutanen da Hamas da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai ke rike da su ba tare da wani sharadi ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sir Filin zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja babban birnin Najeriya, inda 'yan kungiyar Shi'a almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki suka gudanar da zanga-zangar marawa Falastina baya a yakin da Isra'ila ke yi a Gaza a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Zanga-zangar mai taken Kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a Abuja da Kaduna. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu ya hikaya da cikakken rahoto.
Yan Shi'a maza da mata rike da kwalaye na adawa da matakan Isra'ila kan Gaza sun yi maci kan tituna da gefen babban masallacin Abuja, suna nuna bukatar dakatar da yaki a Gaza. A katsina jagoran harkar musulunci wato IMN ta Yan Shi'a Sheikh Yakubu Yahaya ya ce iya matakin muzaharar za su iya dauka don mara baya ga Falastinawa, amma da sun samu ne da sun wuce nan.
Irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi, da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan ɗaya mu aika ma 'yan Falastinu su ci abinci su gyara gidajensu. Ya kamata a ce dukkan taron mu nan mun yi kuɗi-kuɗi, mun tara kamar dala Amerika biliyan ɗaya mun aika musu, in so samu ne.
A tarihi dai shi kansa shugaban na IMN Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya kullo da ranar ta Kudus don nuna goyon bayan 'yan Shi'a masu mubaya'a ga Iran ga Falastinawan da suke ganin Isra'ila na tauye musu haƙƙi.
Taro ne na farko irinsa don tunawa da ainihin waƙen Kudus. Ga dukkan alamu mu a nan ƙasar mutane suka riga ɗauka tamkar al'amarin Kudus wani abu ne da ya shafi Larabawa ko ya shafi al'ummar musulmi ko ya shafi ƙasashe biyu, Falastinu da Isra'il. Amma al'amarin ya wuce haka nan, al'amarin ne da ya shafi bil'adama da duk mai mutunci da son gaskiya da amana.
Mai bishara a Kaduna Fasto Yohana Waidi Buru na daga masu marawa tarukan Kudus baya.
Maganan Kudus ba ƙaramin wuri bane, ga addinai guda uku. Na farko addinin Yahudu, addinin Krista da kuma addinin Musulunci. In kuma ga addinin Musulunci, in an bi diddigi abin sosai, to 'yan Shi'a sun fi doki zurfin maganan Kudus sosai kamar irin Yahuda suke doka. Shi yasa zafin ya kira wannan matsayin. To ga musulmai Imam Mahdi ya zo, tun ba Shi'a Imam Mahdi ya bayana da Isa alaihi wasallam, to wurin kenan za su sa wannan rikici.
Akalla dai an jefa yaki mai sa kwalla ga masu muzaharar a Kaduna da tattara sassa a Abuja don kada lamarin ya kai ga inda ba a tsammani. Gwamnatin Najeriya ta haramta ayyukan na IMN zamanin gwamnatin Buhari. Ba mamaki dawowa daga jinya da Sheikh Al-Zazzaki kwanan nan daga Iran ya zaburar da 'yan IMN kan ayyukan muzahara. Ba kamar yadda ba 'yan IMN kalla an ci tsohon shugaba Buhari a muzahara ba, wannan karo ba su ce uffan kan shugaba Tinubu ba, duk da sun ɗora alhakin matsin tattalin arziki a Najeriya kan ƙa'idojin Bankin Duniya. Gwamnatin Najeriya na ta ɓangaren na mara baya ga dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma musamman tallafawa fararen hula, duk da kan lamarin siyasar duniya tana sara tana duba bakin gatari. Nasiru Adamu ya kawo muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga sarki da ci gaban labaran duniya.
Masu lura al'amuran yau da kullum na nuna damuwa cewa za a yi amfani da kayan agaji ta hanyar da bata dace ba. karkasin sabon shirin agajin jin kai na kasar Thailand kasar Myanmar da yaki ya bi ita saboda rawar da kungiyar agaji ta Red Cross ta Myanmar ke takawa wacce ta bambanta da kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya sun ce fadan da aka yi tun bayan juyin mulkin watan Fabrairun 2021 ya raba kimanin mutane miliyan 2.4 da mahallansu kuma kashi 1.4 na fuskantar barazanar karancin abinci a kasar mai mutane miliyan 54. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce mutane miliyan 18.6 na bukatar agaji. Ana zargin sojojin Myanmar da aikata laifukan yaki na ganganci da laifukan cin zarafin bil'adama a yakin da suke yi, kuma masu bincike sun kiyasta cewa sun kashe dubban fararen hula. Kungiyar kasashe goma na kasashen kudu maso ya gabashin Asiya sun amince da kudirin Thailand na samar da hanyar jin kai don isar da kayan agaji zuwa Myanmar ta Thailand a watan Janairu da ayarin motoci trailer goma na farko dauke da fakitin agaji 1000 na abinci da ruwa da suka tsallaka zuwa Myanmar a ranar 25 ga watan Maris. Garin Mesot da ke kan iyakar kasar Thailand inda kungiyar agaji ta Red Cross ta mika kayan ga takwarta ta Myanmar. Jami'an Ukraine suna kara kulla alaka da kasar India suna neman moriyar tattalin arziki tare da fatan kawar da babban kasar da ke yankin Asiya daga alakar kud da abokan gaba na Rasha. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ziyarci India a ranakun 28 da 29 ga watan Maris. Ziyarar farko don babban jami'in diplomasiyyar Ukraine ya kai a kasar cikin shekaru 7. Kwanaki kafin haka shugabannin kasashen sun yi magana ta wayar tarho. Babban aikin ziyarar Kuleba, jakadan Ukraine a India Oleksiy Polishuk ya ce a wata hirar murya Amurka shine maido da babban haɗin gwiwar siyasa. Bangarorin sun amince cewa babban jami'in India zai halarci taron zaman lafiya na duniya da aka shirya a wannan bazara a kasar Switzerland da nufin tallafawa kasar Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alhamdulillah yanzu kuma sai ta dama tumbin giwa jihar Kano a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Muhammad Ibrahim Kwari ya rawaito mana yadda gwamnatin jihar Jigawa ya takawa ɗaya daga cikin kwamishinonin sabarki bisa zargin rashin gaskiya a shirin ciyar da mabukata abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ga Muhammad din da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa a jiya wadda sakataren gwamnatin jihar Jigawa Bala Ibrahim ya sanya wa hannu gwamna Umar Namadi ya bada umarnin dakatar da kwamishinan ciniki da masana'antu Aminu Kanta saboda zargensa da hannu wajen almundana a tsarin aiwatar da shirin gwamnatin jihar na ciyar da mabukata a wannan wata na Ramadana. Kwamarin Salisu Masge Gumel guda ne cikin jagororin kungiyoyin cigaban al'umma yana bibiyar yadda gwamnatin jihar ta Jigawa ke aiwatar da wannan shiri nata na ciyar da al'umma la'akari da ɗaruruwan miliyoyin naira da gwamnatin ta keɓe wannan tsari.
Tsarin yayi a takarda amma babu proper accountability a cikin harkar. Yanzu zaka zo ka ba mace wake kwano 10, gero kwano 10, shinkafa kwano 10 amma babu wani mutum da zai zo shi ya tabbata da wannan waken kwano 10 an dafa shi, wannan shinkafar kwano 10 an dafa ta. Baya da wannan kai bendo din da zaka kai kayan babu wani mutum da zai zo ya tabbatar maka da cewa ka auna wannan kwano 10-10. Sannan na uku akwai tushe, zaka ga cewa kamar an ce ayi santa 10 sai kaga a gari an zo an yi santa 10. Yanzu misali mu a Gumel nan irin akwai bendo da ya karu wanda sauran benda ne za su haɗa kuɗi-kuɗi kawai su bashi a matsayin ribarsa. Kaga babu tikimitin kenan a cikin harkar.
A jihar Kano ma da ke makwataka da Jigawan irin wannan badakala gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya gano a tsarin ciyar da mabukata na gwamnatinsa a cikin wannan wata mai alfarma. Kimanin naira biliyan 2 ne gwamnatin ta keɓe wa shirin. A wata ziyarar bazata da gwamnan ya kai ɗaya daga cikin cibiyoyin ciyarwar ya nuna rashin gamsuwa da nau'in abincin da ake baiwa talakawa.
Mai girma gwamna ya zaga da kansa ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake gudanar da wannan aiki kuma ya ga abin da ake gani ba daidai da yadda ya bada umarni ba wanda hakan tasa ya dauki matakin cewa dole ne a canje wannan tsari ne da ake cewa
wani zai zata cewa gwamnati zai dau mataki ne akan waɗanda suka kare wacan ka'ida
wannan wajibi ne tunda wannan magana ce ta mai girma gwamnati da idan sai je gani ba labari aka bashi ba
Sanusi Bature da wakin Tofa kenan daraktan yada labaru na gwamna Abba Kabiru Yusuf yanzu dai kusan makonni biyu kenan da suka shude har yanzu babu labari dangane da irin matakin ladaftarwa ko aka san haka da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya dauka akan waɗanda yake suna yi masa zagon ƙasa a wannan tsari na ciyarwa Dr. Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne akan harkokin gwamnati da kuma lamuran yau da kullum yayi tsokaci
kamar yadda gwamnatin Jigawa ya bayani bincike zai biyo baya to zamu iya cewa sai an saurari menene rahoton binciken kafin a yanke hukunci a watakila ba mamaki shi ma na Kano din shirin da aka ji ko yana da nasaba da bincike da ake yi akan al'amarin to kuma za a iya cewa yana nuna ta'azzara ne na al'amarin cin hanci da rashawa da almundahana musamman a abubuwan da ya shafi ayyukan gwamnatoci gaba ɗaya shi cin hanci da rashawa dai dama abu ne da yake mara kyau amma musamman waɗannan bangarori da ake ganin guri ne ma da ake sa ran mutum zai dauki na aljihunsa ya bayar domin samun lada domin fanar da al'umma
wannan zargi na almundahana a tsakanin jami'an gwamnati a Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fama da kalubalen tsadar rayuwa a sassan kasar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
an gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Baya ga haka akwai wasu ake ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga baba ya kuma da shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin Ana shirin gudanar da bukin makon kiyaye hatsari a duniya wanda za a gudanar a cikin sabon wata wato watan Mayu dake kamawa amma kafin nan bari mu duba wani labari daga Najeriya a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan ci gaba da aka samu na jirgin kamfanin Apis na farko wanda ya jigilan fasinjoji zuwa London akan farashi mai sauki daga naira miliyan 1,200 zuwa 300,000 Masu kamfanin shirya tafiye-tafiye na bayyana yakinin cewa akwai yiwuwar farashin tikitin kamfanin Apis ya yi tasiri wurin kawo sauki a sauran kamfanonin tafiye-tafiyen kasashen waje da suke takurawa 'yan kasar nan da muguwar tsada ba da jimawa ba. Wakilin sashen Hausa daga birnin Abuja Halima Abdulra'ub ta binciko mana game da wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana
a yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Lagos zuwa London kuma London zuwa Lagos na kan kudi $1,902 kwatankwacin naira miliyan 2,282 idan aka canja dalar akan naira 1,200 sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan 2,500 zuwa sama tashi daga Lagos zuwa London kuma naira miliyan 2,931 sama sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan 2,396 doriya shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan dala 1,235 kwatankwacin naira miliyan 1,481 wanda yayi kusan saukin da kamfanin Apis ya samar na naira miliyan 1 zuwa miliyan 1,300 wannan matakin na kamfanin Apis dai yayi wa 'yan Najeriya da dama dadi banda wasu matasa da suka yi ta korafe-korafe akan kafofin sada zumunta game da kalar tufafin da ma'aikatan cikin jirgin suka sanya wanda bai yi wani tasiri ba in ji wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi da ya ce abin alfahari ne da ya biya kasa da naira miliyan 1,300 zuwa London jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin Apis ya samar
sunana Hadiza Danu ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels dake Abuja Nigeria gaskiya ba abin da zamu ce wa APC sai dai godiya lalle muna alfahari da su muna tunkawo da su sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria da zaki gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan so an sa wa mutane sauki kuma za su kara ba students dalibai kenan 15% off daga kudin tickets din so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wayansu jirage su ma su fara zuwa wayansu kasashen kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wayansu kasashen wayannan international carriers za su daina exploiting din mu yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole ba mutane ba su cika wannan tafiya ba so wannan abin da APC suka yi ba karamin kyauta sa mana suka yi ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki
a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce
wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin APC suka fara in kwanakin suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din abinda nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen APC ganin cewa ba a ci zalunta ba kuma ba a nemi a dakile yancin mu a matsayin mu na Najeriya da kuma yancin jirgin APC game da yarjejeniya dake tsakanin Najeriya da kasar Ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harkar hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata da su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da cikas da yawa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta ba sa ta zamanto ana yin ta don a samu saukin al'amura tsakanin kasashe su kuma APC ina kira gare su su yi kokari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka dan da zarar sun tsallaka ko da dan daƙiƙa ne za a amfani da shi a dakile su ko a ka musu tsaiko
a yanzu dai kamfanin APC ya kuma yi wa ɗaliban Najeriya da ke tafiya Burtaniya ta jiragen sarari na musamman da ya kai kaso 15 cikin 100 Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
so madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto A ranar 10 zuwa 14 ga watan Mayu wannan shekara ce za a gudanar da bukin makon kiyaye hatsara ta duniya. Bukin makon na kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya yana gudana ne a duk watan Mayu kowace shekara kuma Majalisar Dinkin Duniya ce ta sanar da ranakun da za a yi a wannan shekara. Kamar yadda na faɗa a farko, daga ranar 10 zuwa 14 na watan Mayu za a gudanar da wannan biki. An fara bukin makon shekarar ne a shekarar 2007 ba a sake yin sa ba har sai shekarar 2013 kuma ana yi duk bayan shekaru biyu tun daga wannan lokaci har zuwa shekarar 2019 wannan biki gangami ne na musamman na duniya da ake shiryawa wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO dake da dufin wayar da kan jama'a game da kiyaye hanyoyin mota da kuma kare hadura Shin ko kun san yawan hadarin ababen hawa da ke faruwa a kowace shekara? Kimanin mutane miliyan 1.3 ne ke mutuwa akan titunan duniya a kowace shekara. Kuma mutane miliyan 20 zuwa miliyan 50 ne ke jikata a kowace shekara. Hatsarin mota na haddasa mace-mace a tsakanin dukkanin rukunonin shekarun al'umma. Hadari kan titi, raunuka da mace-mace ba kawai suna mummunan tasiri ne akan daidaikun mutane ba. Har ma suna tasiri akan al'ummomi ga 'yan adam da kiwon lafiya da albarkatun ƙasa ba wai kawai zai iya haifar da bakin ciki da wahala ga mutum ɗaya ba yana iya lalata dukiyar ƙasa tare da tsada da ke tattare da tsarin kiwon lafiya da asaran yawan aiki da wadata tare da mummunan tasiri akan tattalin arziki da zamantakewar al'umma takin makon kiyaye hatsara na Majalisar Dinkin Duniya na bana shine kiyaye hatsara ga matasa An yi takin ne musamman ga matasa domin bayanai suna nuni da cewa matasa sun fi yawan fadawa hadarin mota. Sai dai babban makasudin bukin makon shine gayyata da kuma wayar da kan duk masu amfani da hanyoyi kan muhimmancin kiyaye hanyoyin. A taron Majalisar Dinkin Duniya na makon kiyaye hadarin a duniya, shugabannin kasashen duniya za su gana a wani babban taro kan kiyaye hanyoyin. Shiga cikin wannan tafiya kai ma ka bada gudunmuwa a kawo canji. Za mu ci gaba da bibiyar abubuwa da ke faruwa domin kawo muku akan wannan shiri. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri da yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakiliyanmu Halima Abdulra'uf da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To da fatan an dawo lafiya. Yanzu kuma ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci ƙwarai ƙwarai lafiya ma ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kaman makan hadu kullum tunda azumin nan ya kama. Da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka ayi addu'a. Amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama, akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma, saboda ita wannan a cikin ta nake da kai dare ɗaya tak, wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alfi shahr yahi wata dubu. Kenan mu yi ƙoƙari, ba lalle bane mutane za daren lailatul qadr ga a'a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lafiyama matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani, su ne da hankali da addu'o'i kowanne roƙi Allah akan buƙatun shi. Ga masalolin nan, ga su nan wasu sun yi digiri ba aiki, su roƙi Allah Allah kawo aiki. Ga su nan wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa, kowanne ya addu'a, saboda lokacin ne na amsa addu'a. Duk addu'ar da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa. So da kar a zama na aiwasa. Sannan babban kiran da za mu yi, akwai ƴan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin zama na huce su, wasu da dare za ki gani ƙarfe ɗaya suna balo, wasu ƙarfe ɗaya zuwa ɗora fada ana shan a sha shisha a nan, ba daidai ba ne. A koma masallaci a koma. Ita daga wannan goma hoshi kenan sai mai rayu, sai wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta. Yanzu duniya ku ji banda ta tsinci kanta, lafiyama mu ƙasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya, ji ba ki ga irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwabta nan kasan mu. Na hurku waɗanda ake kashe wai matasa, waɗanda suke kashe su matasa ne, dukka da su ne ake amfani.
To da wannan ne muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Yayin da fitar da in cewa yakin sunan na fuskantar barazana haifar da matsalolin yunwa mafi muni a duniya, kuma samar da abinci ta duniya ta faɗi jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin Darfur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ayyari ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chadi zuwa yankin Darfur a ƙarshen makon da ya gabata, ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan 4 a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar Darfur. A ƙarshen makon nan ne ake sa ran zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Alkahira domin sake matsakaini na cin mayar jijjina tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin ƙasashen Masar da Qatar wasiƙa inda ya buƙace su da matsin lamba kan Hamas da ta aminci da kuma mutunta yarjejeniyar, in ji wani babban jami'in gwamnatin ƙasar a daren Juma'a. A ɗaya bangaren kuma, jiya Juma'a sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a Gaza saboda yunwa da rashin ruwa, kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa. Lokacin da aka rufe ƙofofin shigar da agaji ana buɗe ƙofofin yunwa, Antonio Guterres ya shaida manema labarai. Ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadin nan, hanzartawa girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikicen mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya.
minti masu haro baki daya da haka ne zamu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Duk kuma idan Allah ya kaimu da daddare wasu tare da rabi agogon Najeriya ne je kamar da Sadi wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za a yi mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarki Alhakin da ya tsaya da gabatar da shirin da Sani Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muka fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mu.